الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوتن شاعر قوتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 18 ga watan 5 a Gregorian calendar 2024 yau goma ne ga watan Zulqa'ada to ni dai tara suka rubuta mu tara ne ba to wanne kuka ittifaki wanne kuka ittifaki dai yanzu tara ne ba to muna nan a tara wannan daren goma kenan ba wannan shine kaset din mu na 87 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai har yanzu a cikin babun da ke magana akan falala da alherin wannan kalma ta la ilaha illallah da cewa ita ce tudun na tsiran musulmi ita ce wanda ya san falalarta ya san girmanta ya san sharuɗanta da ka'idojinta ya kuma mutu akan wato kudirce ta da abin da take hukuntawa to da izinin Allah zai samu shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da wani hisabi ba to za mu tashi kan hadisin Bukhari da Muslim daga ruwayar Anas bin Malik in ba a manta ba haka ne ko wa akhraja shaykani min ruwayati Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu sha'iratan thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu burra ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أن غانيكو إمام البخاري ده مسلم سر رويته حديثي ده صحابي أنس بن مالك هو الله يحطم ده أنس بن مالك جنة الفردوس أنس بن مالك يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah zai fito daga cikin wuta duk mutumin da ya furta kalmar la ilaha illa Allah kuma ya san wadancan dokoki da wadancan sharuɗa da wadancan ka'idoji da muka ambato su a karatutukan baya cikin kasusuwa kusan 80 da wani abu wa kana fi qalbihi min alkhairi kuma a cikin zuciyarsa akwai wani alheri ma yazinu sha'iratan koda kwa girmansa bai wuce silin gashi ba na fata an gane koda a ce abinda mutum ya sani ko yake da shi a kunshi a zuciyarsa na alheri matukar ya san ma'anar la ilaha illallah ya san alherinta ya san wato sharuɗanta da dokokinta cewa tana hukunta ba wanda ake bautawa sai waye sai Allah kuma yayi aiki da ita a bisa wannan to koda abin da ke zuciyarsa na alheri na aikin alheri bai wuce silin gashi ba to za a fitar da shi daga wuta kuma za a saka shi a ina a aljanna wato duk yawan zunuban mutum kenan kamar yanda muka sha faɗa da yawan ayyukansa na sabo da karancin ayyukan alkhairinsa matukar wannan kalma tana nan a zuciyar shi to ba zai dawoma a cikin wutar jahannama ba ina fata an fahimci magana shine wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle la ilaha illallah tana fitar da mutum daga azaba tana saka shi a wuta annabi yace wa in zana wa in sarika koda yayi zina yayi sata sahabin yace wa in zana wa in sarika koda yayi zina annabi yace haka ya sake maimaitawa annabi yace haka ya sake maimaitawa annabi yace kai in ma bakin ciki kake musu to he sun shiga aljanna ne ina fata an gane wannan duka yana daga cikin ka gane girman da kuma darajar wannan kalma da aikin da take wa musulmi wajen kubutar da shi daga azaba yasa babu darasi da yake kubutar da bawa daga duk wata hayaniyar duniya da lahira wallahi tallahi irin darasin tauhidi amma yau kuma babu darasin da ake wasa da shi jama'a mutane ba su dauke shi a bakin komai ba bal ma suna gudun shi wallahi irin darasin tauhidi duk waɗannan karatuttuka da kake gani babu laifi a yi su kuma karatu ne na alheri gaba daya amma wallahi alherin su bai yi ɗaya bisa ɗarin alherin karatun tauhidi da aqida ba ka san girman Allah ka san yadda ake bauta mishi ka san hukuncen alakar ka da ubangijinka ko me ya same ka a duniya matukar Allah ya sa ka san waɗannan abubuwan kana aiki da su zuciyarka ta kudirce to wallahi zaka kubuta daga azabar Allah jama'a kuna fahimtar magana ya shi dai yanzu koda kwatankwacin silin gashi mutum yake da hina aikin alheri matukar la ilaha illallah wa salafiyar ta kalau annabi yace zai shiga aljannar firdaus me yafi wannan dadi jama'a eh tabakin na Hausawa me yafi kudi na cin tsiran karuwa wai ko tace me yafi kudin ta na fata an gane thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu burra haka kuma zai fita daga cikin aljanna duk mutumin abin nan daga cikin wuta zai shiga aljanna duk mutumin da ya furta kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ina fata an fahimta koda a cikin zuciyarsa abin da yake cikin zuciyarsa bai wuce kwayar komayya ba ina fata an fahimta bai wuce kwayar wato acca ba ko iburo ba ko wani a makamancin haka ko kwayar gero duk zaka iya kwaranta shi da wannan kaga ai kwayar gero ta fi silin gashi kauri ko an kwatanta da gashi sannan aka danyi sama kadan sannan kuma aka kara kasa kadan ko sama kadan thumma yakhruju man qala la ilaha illa allah minan nari man qala la ilaha illa allah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu dharra to haka kuma duk mutumin da ya furta kalmar shahada zai fita daga cikin wutar jahannama koda ku abin da ke cikin zuciyarsa bai wuce kwayar zarra na alheri ba kaga an karewa kasa ko kaga kwayar zarra kamar yadda muka faɗa girmanta da kankantarta da rahim fadinta ya kai a ce ta zauna a cikin idan mutum yanda ido baya son bako din nan ko mai kankantar abin ya shiga idan ka ba za ka zauna lafiya ba sai yami to suka ce kwayar zarra ta kai ta zauna a idan mutum ta yi koyi ta kyankishe koyin ƴaƴansu tashi kai ma baka san tashi gaba da Allah wannan karama ce ko ba karama ba ce to ko kwatankwacin wannan ne yake zuciyarka matukar kana da tauhidi zaka shiga aljanna matukar kalmar shahadar ka lafiyar ta kalo zaka shiga aljanna to kaga ya wuce akai ayi maganar silin gashi ko a yi maganar kwayar gero ko kwayar iburo ko kwayar acca ko kwayar kaza ina fata an gane kankantar abin da ke cikin zuciyarka na alkhin alkhairi koda bai wuce kwayar komayya ba ko kuma kwayar zarra ba manzon Allah ya ce zaka shiga aljanna za a fitar da kai daga wuta to shine wani mawaki ya waƙe wannan magana yace wa qul yukhrijullahu alazim bi fadlihi minan nari ajsadan min alfahmi tutrahu alal nari firfirdaus tahya bi ma'ihi ka hibbi hamilis sayli iz za'a yatfahu yace wa qul ka ce musu yukhrijullahu alazim bi fadlihi Allah zai fitar da wasu bayi da falalarsa minan nari daga cikin wuta ajsadan wasu jikkuna wasu mutane wasu jama'a wasu halittu minal fahmi sun zama kamar garwashi tutrahu za a jefo su waje daga cikin wutar jahannama alan nahari fil firdausi za a tsoma su a cikin wata korama a cikin jannatul firdausi jama'a a cikin aljanna akwai wani ruwa ana kiransa ma'ul hayati ruwan rayuwa shi wannan ruwan musamman Allah ya tanar da shi domin tsamo ƴan wuta a saka su a aljanna idan aka tsamo su kafin a saka su a aljanna za a dauke su za a tsoma su a cikin wannan ruwan. Idan aka tsoma su a cikin wannan ruwan, yadda ka san ka dauki garwashin wuta jama'a yayi jawur ya gama konewa ba alamar itace, iya garwashin ne, ka tsoma shi a cikin ruwan sanyi da Allah ya zaka ga yayi, zai yi tsu hakan nan, wallahi haka jikin su zai yi idan aka tsoma su a cikin wannan ruwan. Duk naman da ya kone a cikin wutar jahannama zai tsuro dalilin shiga su wannan ruwan. Duk kashin da ya kone zai tsuro a lokacin jikin su zai dawo fes gaba daya, sannan sai a bude kofar aljanna, sannan sai a ce su shiga. To wannan shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akai, shine wancan mawaki ya ainihin wato waƙe maganar wa qul yukhrijullahu al'azim bi fadlihi minan nari ajsadan min al-fahmi tutrahu ala an-nahri fil firdausi tahya bi ma'ihi ka hibbi hamil as-sayl izaa yatfahu wa inna rasulallahi fil khalqi shafi'un. Na fata an fahimta. Haka ya tarerowa yana ta waƙe wannan magana kan cewa tabbatacce ne a cikin aqidar mu cewa akwai waɗanda sun yi wa Allah laifi, amma kalmar shahadar su tana nan, kai ruwaya ta zo Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace idan ya leka cikin wutar jahannama, jahannama jama'a baki kirinci, baki siduk, baki wuluk, babu wani alamar haske a cikinta. Amma Annabi idan ya leka sai dinga ganin wani kyalli hakan nan. Ina irin me sunansa wanda da daddare suke kyalli din nan? Me ne sunansu? Wuta wuta ko? Ko dai akwai wani suna da nasa ana ce musu kyalli madan ne ko kyalluwa ce ce? Mu dai kyalli madan muke ce musu lokacin muna yara. Ya za ga in dare yayi su kadai za ga suna tahi, za ka ga ya walwala nan, idan ya gaba sai ya haska nan. Na fata an gane. To Annabi yace yadda kaga waɗannan haka zai dinga ganin haske haka walai can walai. To musulmai ne wanda kalmar shahadar su tana nan garau, amma sun aikata ayyukan da suka cancanci higa ina wutar jahannama. Sai Annabi ya ce wa mala'iku duk inda kuka ga wannan haske yayi walai a dauko mai wannan hasken. Akan kirjinsa zuciyarsa ne take haska wannan kalmar shahadar a cikin wutar jahannama. Dan haka ko ina baki ne duhu ne a wuta, amma su wannan kirjinsu yana haska wannan alamun kalmar shahada. Annabi sai sa a tsamo su gaba daya a cire su, sai an leka an ga ba wani kyalli da ake hangowa, sai a zo a saka su a cikin wannan ruwan rayuwa, sai a danna su a cikin aljanna. To amma ina faɗa muku, ina kuma ƙara nanata muku, ko da da sakan ɗaya kar kai fatan shiga cikin wutar jahannama, kar ma kai fatan kana cikin mutanen da za su shiga wuta daga baya a tsamo su, kar kai fatan wannan. Kawai mu in Allah ya da daga nan masallacin mu yatti jama'a sai jannatul firdausi insha Allah, daga nan sai aljanna insha Allah. Kada Allah ya nuna mana wuta ko ganin ta ba ma so mu ya Allah, in ba ya zama dole ba Allah ya tsara sai mun ganta ba, wallahi ba ma so mu ganta jama'a. To kai kokari kada ka kuskura bayan tauhidin ka ya zama kayan ayyukan da zaka cancanci shiga wuta, kar kai wannan. Dage da karatun alqur'ani, dage da sallah, dage da biyayya, dage da da'a, kar ka zama mugu azzalimi, kar ka zama mugu a cikin al'ummar ka ko ƴan uwanka ko al'ummar musulmi ya zamanto kana tutar da su, ko musulmi ya dinga tutuwa da kai, kar ka yadda da wannan. Ya zamto ta inda duk aka shiga aka fita to ba a samu matsala da kai wajen tutar da al'ummar musulmi ba. To wannan ta samu da izinin Allah, to da izinin Allah mutum ya haye, Allah ka hayar da mu gaba daya. Dan haka wannan hadisi, hadisi ne ingantacce, a Imam al-Bukhari da Muslim suka ainihin wato rawaito shi. An gane? Malam yace la ilaha illallah afdalu ma yasta'inu bihi al-'abdu inda nuzuli shada'id. Ita la ilaha illallah ita ce mafi falala da girman abin da dan adam zai nemi tsarin bala'o'i da ita lokacin da bala'o'i suka ainihin wato tasowa mutane. Ai mun faɗa muku cewa hatta kafirai idan bala'i yayi bala'i sai su koma la ilaha illallah. Na fata an fahimci magana. Daga bala'i yayi bala'i sai su ji ba su da mafita, sai sun koma gurin Allah. Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din amma falamma najahum ila al-barri idahum yushrikuna. Allah ya ce daga sun hau jirgin ruwa kwale-kwale ya fara tangal-tangal da su, zai kifar da su, bala'i zai same su, za su nutse Allah ya ce da'awullah sai su koma suna kiran Allah mukhlisina lahuddin suna masu nuna su bayin Allah ne na gani su masu tsantsanta bauta ne ga Allah amma falan ma najahum ilal barri daga Allah ya tsayartar da su daga kan jirgin ruwa zuwa kan tudu Allah ya ce idahum yushrikuna sai ga su kafin aje wani ko ina sun dawo suna menene suna shirka liyakfuru bima atainahum ko watamatta'u fasawfa ya'lamuna Allah ya ce saboda su kafirce wa abinda muka basu Allah ya ce ku bassu su dan ji dadin su na dan wani lokaci da sannu za su gane kuskuren su inji Allah subhanahu wataala saboda haka ko kai musulmi yanzu ga ka dai cikin kalmar shahada ga ka musulmin Allah amma in kana cikin bala'i ƙara rike kalmar sai Allah ya kubutar da kai da izinin Allah shine la ilaha illallah afdalu ita la ilaha illallah ita ce mafi falala da girman ma yasta'inu bihil abdu abinda bawa zai nemi agaji da gudunmawa inda nuzuli shada'id a lokacin da bala'i ya taso mishi a lokacin da masifa ta taso a lokacin da tashin hankali yayi yawa a lokacin da matsaloli suka rikirkice saboda kai mai la ilaha illallah kai mai ainihin wato kalmar shahada wato abinda kake ji shine duk bala'in nan da ake ciki ba ka aqidanta cewa Allah ne mai iya fitar da bayi ba to wannan aqidar da kake da ita ne za ta taimaka ma Allah ya kubutar da kai ba za ka shiga cikin bala'i ba ka yadda da wannan to tunda ka yadda da wannan sai Allah ya ce to ba za mu bari abinda ka yadda da shi kuma ya zama maka masifa ko ya zama ma tashin hankali ko ya hana ka samun biyan bukata ba sai Allah ya amfani da wannan aqidar ta ka sai ya kubutar da kai shi yasa kamar yadda muka sha fada za ka ga yanzu ana cikin bala'i ana cikin masifa amma wallahi tallahi a daidai lokacin da ake cikin wannan masifar a lokacin wasu kuma walwalar su take karuwa haka ne ko ba haka ba jin dadin su ke karuwa samun su ke ninninkuwa hankalin su ke kara kwanciya jikin su da fuskar su da yanayin harkokin kasuwancin su ko aikin su yake kara zama kan saici baka san sirrin tsakanin su da Ubangiji ba ta iya yiwuwa sun rike Allah ne gam ta hanyar wannan kalma ta hanyar wannan aqida shi kuma Allah ya ga cewa to tunda sun rike hibari ya musu hidima irin yadda yake wa waɗanda suka ainihin wato rike shi ina fata an fahimta domin Allah ya ce inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tauya ladan wanda suka kyautata aiki malam yace faqad akhraj al-bukhari an ummi salamata radiyallahu anha qalat استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن ما من يوقظ صواهب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة نفعت أن فهمت إمام البخاري جماعة يا فتد حديثي دقى أم سلمة أم سلمة ورمو منيكينا أم المؤمنين أم سلمة radiyallahu anha Allah ya kara wa ummu salama yarda jama'a ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baiwar Allah ummul mu'minin uwar mu'minai qalat tace istayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama min al-layli annabi ne ya farka wata rana cikin dare jama'a wa huwa yaqulu annabi kawai sai suka ji yana ta kwarma salati yana la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah yana jaddada kalimatut tauhidi a cikin zuciyarsa yana ƙara nana ta yana maimaita ta yo kenan wannan sai ya nuna lokacin da duk kaga wani abin da ya daga ma hankali ba ashar zaka yi ko ka ce bu sikiti ko wani amma kamancin haka ba a'a kawai abin da zaka yi ta maimaitawa shine menene la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ina fata an gane wannan shine aka samo daga annabi muhammad annabi da ya tahi ya ga wani bala'i ya tunkaro al'ummar musulmi sai ya fara kalmar shahada la ilaha illa allah la ilaha illa allah annabi yana ta salati ma za unzila al-lailata min al-fitani annabi yace yau kuma wannan bala'i allah ya saukar na fitintuno a wannan daren wato allah yayi wa annabi kashafi Allah ya nuna masa wasu masifu da za su faru a wannan duniya. Allah ya nuna masa wasu bala'o'i da za su faru. Allah ya nuna masa wasu fitintunu da za su kasance domin jama'a hatta fadan sahabbai sanda Allah ya nuna wa Annabi Muhammad. Duk abin da ya faru zamanin sahabban manzon Allah da waɗanda za a kashe, da waɗanda za su yi kisa duka sanda Annabi Allah ya nuna wa manzon Allah. ranan kaza ga watan kaza lokaci kaza sahabban kaza su yi rigima kuma za a kashe su wani da wani da wani a cikin rigima duk sanda Allah ya nuna manzon Allah saboda haka shi yasa professor Mansur Sokoto ya rubuta littafi akan rikicin sahabbai yasa wa littafin kaddara ta riga fata ina ma'anar wannan maganar wannan rigima ta sahabbai Allah ya rubuta sai ta faru babu wanda a duniya da ya isa ya dakatar da faruwar ta so kai in zaka zargi sahabbai cewa sun yi fada tsakanin su to dawo kuma ka tuna hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da suka nuna kan cewa wannan rigimar sai ta faru jama'a ta zama kaddara ko bata zama kaddara ba to akwai wanda ya isa ya dakatar da kaddara Allah to idan tunda Allah ya kaddara za ta faru dan me yasa zaka ga zargi waɗanda abin Allah ya jarrabe su da shi na kaddara ban gane ko kun gane ba to shine professor ya rubuta littafi ya saka masa kaddara ta riga fata ya bada labarin hadisan da suka nuna tun kafin fadan ya faru Allah ya bada labarin fadan zai faru tun kafin rigimar ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin rigimar za ta faru jama'a akwai wata kakar su abin nan ainihin wato Hassan da Husaini wata rana ta zo gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai suka gaisa bayan sun gama gaisa za ta fita sai annabi ya dauki wata kasa ya nuna mata yace kin ga wannan kasar tace eh yace yanzu nan Jibrilu ya kawo min ita yace akan wannan kasar za a danne jika na Husaini a yanka shi yo tun kafin manzon Allah ya kwanta dama Allah ya bashi labarin za a kashe Husaini ko ba a bashi labari ba da wanda za su yi kisan da yadda za a yi kisan da yanayin yadda abin zai faru duk sanda aka ba manzon Allah labari har kasar da za a danna Husaini a yanka hisan da aka nuna manzon Allah to kaddara ta riga fata ba yadda za ka yi dole haka za ta faru so annabi ya san da rigingimin ya san da kaza shi yasa ya ta addu'a wa waɗanda wannan abin zai same su cewa kada wannan abin ya cinye imaninsu Allah ya kubutar da su Allah ya yi kaza amma kar ku manta dan ku gane da ma jara baina sahabati fil waga fa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum al imam al qahtani yace da ma jara baina sahabati fil waga kai watsi da abin da ya faru tsakanin sahabbai a filin daga yace fa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wanda aka kashe sahabi ne wanda yake san ma sahabi ne kai menene naka dan karan kadaniya muye naka ina fata kun bayyana magana yace kuma wakilahuma fil hashr marhumani da wanda yake san da wanda aka kashe gobe kiyama duk Allah ya ce ya yafe musu aljanna za su tafi to kai yanzu ba taya bera bari bane naka zo ka shiga cikin rigimar ka zagi wani ka tafi wuta kai baka san shi dan aljanna bane ba ma so saboda haka la ilaha illa Allah ita ce makubutar duk wani bala'i da duk wata masifa shi yasa annabi da ya farka da ya ji cewa wasu fitintunu za su faru Allah ya mar kashafi za a yi kaza za a yi fada ran kaza ga watan kaza za a kashe suwani sai annabi ya tahi ya ce la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Ummu Salama tace muna kwanta kawai sai muka jiyo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kwarma kalmar shahada yana la ilaha illa Allah yana cewa ma unzila al-lailata min al-fitani me ya faru wata irin fitina yau aka ainihin wato sauke a cikin wannan dare jama'a ma za unzila min al-khaza'ini wata taskar masifa yau Allah ya sauke a wannan duniya man yuqizu sawahib al-hujurati wa zai je ya tayar min da wanda suke kwanta a dakunan nan to sai wannan ya nuna ko labari ne yazo ko wani abu yake faruwa wanda yake nuna wata rigima za ta faru babbar sunnar annabi Muhammadu shine a tada mata a tada yara a tada kowa a ce ku samu wani salati ku dinga yi ko dai a dinga la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir saboda Allah ya sassauto da wannan fitina masifa tana damun al'umma ba wutan nefa babu ruwa babu kaza man fetur yayi tsada to jama'a ku dinga tahi cikin dare kuna wannan muridi na la ilaha illallah saboda ai ita ma fitina ce jama'a haka ne ko ba haka ba bala'i ne to annabi kun ji yadda sunnar sa take idan bala'i ya tashi gari ko ya sauka a gari annabi cewa yake wa zai tayar min da wanda suke kwanta a cikin dakunan su su dinga la ilaha illallah suna neman Allah yayi musu bala'in da ya same su. Shine malam ya kulla babin cewa la ilaha illallah afdalu ma yasta'inu bihil abdu inda nuzulish shada'id. La ilaha illallah ita ce mafi girma da falalar zikirin da mutun zai nemi sassaucin bala'i idan ya fado mishi. Amma abin takeici da mamaki jama'a, duk waɗannan abubuwan gahi malamai sun rubuta, sun ajiye mana, sun karanta mana, amma ba ma aiki da su. Ba ma aiki da su. Aqalla kafin kwanta bacci kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kafa 100 aqalla kafin ka kwanta. In ka samu farkawa cikin dare yi koda kafa 10 ne kafin ka koma ka mai da bacci. In juyi wannan kai ka san kai wata addu'a kafin ka koma ka ci gaba da bacci. Dan haka annabi yace wa zai farkar min da wanda suke cikin dakuna, wa zai tayar min da su daga bacci, menene yake faruwa, wannan irin bala'i yau Allah ya sauke wannan duniya. Sai annabi yace kam min kasiyatin fi dunya, nawa ne wanda zaka gansu tana da rufin asiri a duniya cikin mata, ariyatin yawmal qiyama, amma kuma idan kiyama ta tashi Allah ya tona musu asiri. Nawa ne zaka gansu kamar mutanen kirki a nan duniya, kai Allah ka tsare mu daga tonan asirin ranar lahira ya Allah. Ya Allah yadda ka rufa mana a duniya, Allah ka rufa mana a lahira ya Allah. Allah ka sa yadda muke cikin walwala a duniya ka sa muna cikin masu walwala a lahira ya Allah. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar kan cewa nawa ne zaka gansu a cikin duniyan nan asirin su rufe, amma kiyama in ta tashi Allah ya tona musu asiri. Wannan me yafi wannan bala'i jama'a? Me yafi wannan bala'i? Dan haka dole abin sai da addu'a, sai da gyara, sai da kula da me kake yi, ina ka shiga, ina ka fita, ina ka kai, ina ka komo, me kake ciki, saboda ka samu ka kubuta a duniya, ka kubuta a lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kai ta addu'a, ya Allah ka bamu me kyau a duniya, sannan ka bamu me kyau a lahira. Me kyau a lahira ita ce jannatul firdausi, samun tsira. Me kyau a duniya shine rayuwa cikin imani da aqida mai kyau, rayuwa cikin imani da aqida mai inganci. To idan ka samu waɗannan abubuwan guda biyu, wallahi ka haye da ni da ku, Allah ya haye da mu gabaki daya. Shine yake cewa nawa ne cikin waɗanda suke da rufin asiri a nan duniya, amma gobe kiyama Allah zai tona musu asiri. Malam yace wa qad akhraja abu ya ala wa ibn addi wa hasanahu al-albani min riwayati abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akthiru min shahadati an la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum. Allahu akbar. Al-imam abu ya ala ya fitar da hadisi jama'a, wanda abu ya ala din nan babban malami ne cikin malamai, amma kafin nan ga wani sharhi akan wannan hadisin da muka kammala, wanda ya dauko shi tun daga inda yace rawahul bukhari akhrajahul bukhari, to sai dan sa layi guda biyu, za ka ga dan zane guda biyu a ƙasa a shafin gaba, yace sawahibul hujurat can ƙasa. Abinda ake nufi da sawahibul hujurat, yace sahibatul manazili, sune wanda suke cikin gidajen su da dakunan su. Wa hunna ummahatul mu'minina, sune matan mu'mini, wa zai tayar mun da su ya farkan mun da su su yi kalmar shahada. Annabi yana magana akan ummahatul mu'minina, matansa, wato yana sunnanta mana cewa idan bala'i ya tashi gari ko ya samu gari, to kowa ya ta da iyalansa, ce ku ta la ilaha illallah, ku ta addu'a Allah ya fitar da mu daga cikin wannan hali. Ina fata an gane. Kasiyatin ay mutanaqimatin bi an'amid dunya, wato wacce take cikin ainihin wato ni'ima da ni'imar duniya. Ina fata an fahimta. Allah ya rufa mata asiri, ya mata tufafi na rufin asiri a wannan rayuwa. Ariya ay khaliyatun min alhasanat, wato za ta tahi kiyama babu wani aikin alheri da ta zo da shi filin tashin kiyama, shine ma'anar wato ainihin wato ariya. An gane maganar da kyau ko? To shine sharhin da yayi. To mu koma can sama wajen hadisin Abu Ya'la din nan. Wa akhraja Abu Ya'la, al-imamu Abu Ya'la ya fitar da hadisi, wa ibn addi da kuma al-imamu ibn addi, wa hasanahu al-albani, Muhammad Nasiruddin al-albani, Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya hada mu da shi da su a aljanna, ya inganta wannan hadisi min riwayati abi huraira daga ruwayar Abu Hurairah qala Abu Hurairah yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace akthiru min shahadati Allah ilaha illallah ku yawaita kalma da fadin la ilaha illallah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qabla an yuhala bainakum wa bainaha annabi yace kafin a sha makance tsakaninku da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yasa a wata aya Allah yace ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum sai yace wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun Allah yace ya ku masu imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah ay qulu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ku rike kalmar la ilaha illa allah da kuma muhammadur rasulullah shine istajibu lillahi walir rasuli ku rike ku kama ku amsa kiran Allah na cewa shine mahalicinku shine abun bauta shi kadai walir rasuli kuma ku rike annabi muhammadu a matsayin abun bi kuma bayan kowa ka rike manzon Allah shine babban abun koyin ka sama da kowa a duniya ya zama daga gurin sa kake kwaikwayon sallah daga gurin sa kake kwaikwayon azumi daga gurin sa kake kwaikwayi zakka aikin hajjinka zumunci kyautatawa iyalai karatun qur'aninka zumun duk abin da ka sani na ibada ka kwaikwaya daga annabi Muhammadu yadda ake shirka wa Allah wajen bauta mishi to haka ake yi wa annabi Muhammadu shirka wajen biyayya Allah yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila yace laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazura Allah yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi katina ranar da dan adam zai ciza hannu jama'a ku duba idan damuwa taiwa mutun yawa ba yatsa daya ke cizawa ba Allah da ya tahi yace damuwar bala'in kiyama in ta tashi gaba daya hannun zaka ciza ala yadaihi kuma hannun ba kwaya daya ba sai Allah ya amfani da alifu tasniya cewa zaka cizi hannayen ne gaba daya zaka zurma a bakin ka saboda bala'i da takeici wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadaihi tun ranar kiyama ranar da dan adam zai ciza hannayensa gaba daya me zai fada ya qulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila yace kai tona ya akai na hada annabi muhammadu da wani kato a wajen biyayya shine ma'ana fasara kawai ta yaya zan dauko manzon Allah ya zama abun koyi kuma in hada shi da wani gardi ya zama yadda annabi ke bani doka haka wannan mutumin ke bani doka na rantsa da Allah kuma bazan yi kafara akan wannan rantsuwar ba duk wanda ya hada annabi muhammadu da wani wajen biyayya a cikin addinin Allah wallahi idan kiyama ta tayi sai ya ciza ya tsunsa ya ciza hannayensa domin zai yi asara aikin sa ne gaba daya Allah ka tsare mu daga sabawa annabi muhammadu wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila zai ce ya kai tona ya akai na hada manzon Allah da wani wajen da'a ya akai na hada manzon Allah da wani wajen biyayya ya akai na hada manzon Allah da wani wajen karbar doka daga gurin Allah ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ya kai tona ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani haqiqa ya batar da ni daga ambaton Allah bayan ambaton Allah ko ya riga ya zo mu Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula dama shaytan mai rudin dan adam ne wallahi to shine a can yake cewa wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah na iya sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi ya hana shi gane kalmar shahada ya gane shi furtawa ya hana shi aiki da ita wa annahu ilayhi tuhsharuna kuma wallahi sai na tara ku gaba daya a gabana inji Allah Allah ka tsare mu to shine annabi anan ma yake ce mana akthiru min shahadati Allah ilaha illa Allah ku dinga yawan furta kalmar shahada kuna bincike akan ma'anarta kuna aiki da manufofinta da abinda ta dora ku akai qabula an yuhala bainakum wa bainaha annabi yace tun kafin a zo a shiga tsakaninku da wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wato kenan mu rike ta mu samu mu mutu akan ta tun kafin ai juyin juya hali da zaka ga da yawa daga cikin mutane sun zama mushrikai. Ga aya nan cikin suratu Yusuf, Allah yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna, da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da Allah ba mushrikan banza, mushrikan wafi ne inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ka duba kaga Allah da ya tahi bai ce wa ma yu'minu aqalluhum ba, sai ya ce wa ma yu'minu aktharuhum, mafi yawan mutane fa ba su yi imani da Allah ba. Illa wa hum mushrikuna, Allah ya ce mushrikai ne ni na sani. Malam kaga mutum da malam malam babban riga kowa ya saka ki ya wuce yaro, amma na rantse muku da Allah da ya busa mun numfashi mushriki ne tan tagarya, kai ne baka sani ba. Kaga mutum da duk wata kamala da duk wata jamala, amma wallahi boka na banza wanda yake cikin jeji yake fama da kansa, shi yake juya shi yake shi yake saka shi yake hana shi. Akwai fa mutumin da aka ce mu ko tafiya zai yi wannan sai ya buga bokansa waya, zai je guri kaza ne ya yake gani ya je ne ko zai je, wallahi in uwar shi ce ta mutu a garin zai je jana'iza, in bokan yace ba alheri wajen tafiya wallahi ba zai je ba uwar shi. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna, da yawa Allah yace ba su yi imani ba, arnan banza ne wallahi. To kai hankali dangane da wannan duniyar, duniya ce wanda shirbagiya yanzu da hayaniya cikin ta ya wuce tunanin mutane. Idan aka yi wani abun na rantsi da Allah sai ka rasa wai ma ina hankalin mutane yake ne ka. Yanzu dazun nan wallahi wani yake ban labarin wani abu da aka yi masa wanda wannan abun ya bani mamaki, na rantsi da Allah abun ya taga min hankali ya bani mamaki. Na faɗa muku waɗanda aka yi abun duk garin nan ba wanda bai san su ba, a garin nan ba wai a wani guri ba. Sihiri ne aka yi wa mutumin nan, ya kusa mutuwa yana asibiti yana jinya, ya kusa mutuwa, mutuwa da ka sani ba wai mutuwa ta baki ba, ta gaske, dan har an farka shi akan akwai abin da yake yawo a cikinsa, an fede shi akan za a cire malam ba abin da aka samu, an gwada gahi ya nuna akwai wani abu, an farka cikin ko ba komai a ciki. Ɗaya daga cikin wanda suka yi masa sihirin ya zo gaishe shi, da ya ga halin da mutumin nan yake ciki sai hankalinsa ya tashi, sai ya je ya samu wani daga cikin yaran shi ya ce ka je ka gaya wa wani mu muka yi masa wannan abun, amma wallahi hankali na tahi da ni da su wani da wani da wani mu muka yi mar wannan abun, wallahi tallahi jama'a da wanda ya yi abun da wanda aka yi wa da yadda aka yi abun da komai ba wanda za a gaya wa a garin nan ya ce bai san su waye ba, kowa sananne ne ba wai koyayyu ba, za mu rufa musu, amma wallahi tallahi in kiyama ta tashi sai Allah ya tona musu asiri wallahi. Ba za mu faɗa ba saboda rigima ce, kana faɗa yanzu wallahi wani bom ne, wani tayin bom ne ka fasa shi, kuma shi wanda aka yi wa abin shi yake ban labari wallahi komanda, abin sai ya baka mamaki. Na rantsi da Allah mutane ga su da matsayi, ga su da girma, ga su da manyan kujeru, amma na rantsi da Allah da yawancinsu in iska ne mushrikai malam, duk abin da za su yi a rayuwarsu sai sun je sun nemi taimakon arna da bokaye da matsiyatan mutane, kuma su kashe mutum a gurinsu ba wani abu bane, domin a kansa ne ma suka ce ba su taɓa yin aiki ba su kashe mutum ba sai a kansa, duk wanda ya shiga gabansu kashe shi kawai suke yi, duk wanda ya shiga gabansu kawai kashe shi za su yi kawai, yanzu na su je su ba da aiki a kanka a kashe ka kawai shikenan, magana ta kare. Na'am, eh, Allah ya sauwake. Saboda haka yace ku riƙe la ilaha illallah tun kafin a sha makance tsakaninku da ita. Yanzu dai mun ji cewa la ilaha illallah magani ne na masifa, ga annabi ya tashi cikin dare yana cewa a farkar mun da waɗanda suke cikin ɗakunansu, nawa ne daga cikin wanda za ka gansu a cikin akwai rufin asiri tattare da su a duniya, amma a lahira Allah ya tona musu asiri, saboda rufin asiri ne na ƙarya na bokanci da shirka da kafirci, ba rufin asiri ne na Allah da annabi ba. Allah ka tsare mu daga irin wannan rufin asiri ya Allah. Wa an abi hurairata anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala, okay, walakin wa mautakum, ko shine karasan hadisin, sannan ku lakanta wa mamatan ku wannan kalma, an gane ko,
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق متفق عليه حديث يا تبتا bari mu fassara a cikin wancan hadisin da muka gama wanda Abu Ya'la ya fitar da shi din nan da kuma a cikin musnad nasa kuma Muhammad Nasiruddin al-Din Albani yace ingantacce ne yace wal muradu mautakun man hadarahul mautu duk mutumin da yazo mutuwa kulakanta mar kalmar shahada li'annahu ma yazalu fi darit taklifi domin har yanzu bai gushe ba yana nan a cikin gida da aka kallafa masa wani abu amma talqinuhu بعد الموت فلا فائده منه اما bayan mutun ya mutu a dinga yin kalmar shahada akan shi domin akwai wanda suke da wannan abu sai ga mutun ya mutu azo kan gawarsa ana ta kalmar shahada la ilaha illallah ai matukar lokacin da za ta yi mar amfani shi ne lokacin da yake gargaran menene mutuwa a lokacin ne aka ce ku fada mishi kuma malamai suka ce wannan babu laifi a ce wani in yace na'am a ce ka ce la ilaha illallah yace la ilaha illallah duk halin da kalakantawa mamaci kalmar shahada malamai suka ce ya tabbata kuma ba lalle ne sai yayi furci da ita kaji da kunnanka ba ta iya yuwa ya furta ta a zuci mannan ma aka fi so in dai yana rike da ita a zuciyarsa ko bakinsa bai furta ba ya mutu da ita a ransa da zuciyarsa wanda wannan ma aka fi so to ya mutu da kalmar shahada wala Allah kai ne kawai baka ji ba kowa ne Allah yake masa baiwa biyu ba ya saka man la ilaha illallah a zuci kuma ya iya furta ta lokacin da yazo mutuwa ba da yawa zaka ga suna da ita a ransu amma ba su samu damar furta ta ba Allah ya dauki rayuwarsu ina fata an fahimta to gara ma ya zama akwai ta are koda baki bai mai ba bai furta ta ba mutun ya kwanta ya rasu so kar ka ga mutane da yawa sun mutu ba kalmar shahada ka dauka cewa ba su mutu da kalmar shahada ba a baka san sirrin tsakaninsu da Ubangiji ba akwai yuwar sun fade ta sun amince da ita sun kudirce ta ai daga yanayin yadda wasu zaka ga suna wasu abubuwa kafin da su wasu zaka gane cewa waɗannan mutanen kirki ne akwai alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawar cikawa daga cikin alamomin nan ba iya furta kalmar shahada bane kade annabi ya jero su sun fi guda 17 karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'a mun karanta su a cikin wannan littafi alamomin kyakkyawar cika ba iya mutuwa da kalmar shahada a furta ta a fili bane ba iya wannan bane akwai su dewa suna nan akwai almautu bi arqil jabi mutuwa da jibin goshi kaga mutun ya zo yana mashasharan mutuwa a ga gumi ya kariyo mishi a goshin shi alama ce take kyakkyawar cikawa inji annabi Muhammadu ina fata an fahimci maganar da akwai daga idanu sama kaga mutun yana bin idanu yana kallon sama malamai suka ce idan ran sama aka yi da ita zuwa ga aljanna shine zaka ga idanun ya bi wannan rai yana kallon ta alama ce take kyawar cikawa akwai su da yawa an gane maganar da kike ko to wannan shine dan haka yace lakanta mar bayan ya cika a zo ai ta fadin kalmar la ilaha illallah akan sa fa innahu la fa'idata liza minhu babu wata fa'ida akan haka wa hiya bid'atun lan tarid fi sunnah yace kai furta ta ma bayan mutun ya mutu a dinga yawan yi masa kalmar shahada bayan ko motsi baya yi wannan bid'a ne bai zo a cikin sunnar manzon Allah ba ina fata an fahimci magana to wannan shine to sai mu je hadisin gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man halafa minkum fi halafihi billati wal uzza duk mutumin da a cikin ku yazo yin rantsuwa sai ya kuskure ya rantse da lata da uzza falyaqul la ilaha illallah kafara wannan rantsuwar ta sahi ne yace menene la ilaha illallah malamai suka ce to me yasa annabi ya faɗi wannan magana abinda yake faruwa shine sahabban annabi Muhammadu galibin su mafi yawancin su ba a musulunci aka haife su ba an sun musulunta ne daga baya to sun riga sun saba da rantsuwar jahiliya mutum zai yi rantsuwa sai ya ce billahi wal uzza na rantsi da lata da uzza to sai ya zamanto duk da sun musulunta mutum idan ya zo rantsuwa maimakon ya ce wallahi tallahi sai ya ce wallahi wal uzza sai subhan inna lillahi sai ya dawo sai ya ce wallahi tallahi ina fata an gane to sai annabi ya ba su mafita abin yana damun su suka tambaye annabi me ya kamata mu yi sai annabi ya ce duk wanda ya kuskure cikin ku ya rantsi da Lata da Uzza, to ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wannan kalmar shahada ita ce kafarar rantsuwar da yi. Ku gane, ba wai in ya rantsi da Lata da Uzza bisa kuskure ya zama kafiri ba. Ina fata kun fahimta. A'a, tunda ba da gangan yayi ba, shi Allah yana aiki ne da abin da ka kudirce a ina a zuciyarka. Ai, akwai wani daga cikin magabata da Annabi ya bada labari yayi wata kalma, amma maimakon kalmar ta zama masa bala'i ma sai ta zama masa alheri. Tafiya yayi akan doki, sai ya samu gurin sauke zango, sai ya sauke zangon shi a gurin da dokin sa, da abincin sa, da ruwan shan sa, da komai nasa na guzuri yana kan doki. Farkawa da ya kawo sai ya nemi doki ya rasa, ya nemi kayan sa gaba daya ya rasa. Ya gama sadakarwa ya mutu, domin ba gida gaba ba gida baya. Duk in tafiyar da zai yi kafin ya isa inda zai ji ya mutu, ba ruwa, ba abinci, ba komai. Dan haka kawai sai ya nemi guri, kawai sai ya zauna yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi kawai. Sai ba zai ma wahalar da kansa na tahi yayi tafiya ba, kawai duk naman dajin da ya zo kawai ya lankwame shi, kawai ya huta kawai. Yana zaune gangadi, kawai sai ya dan dauke shi. Bude idansa da zai yi da gangadi, kawai sai ga doki a kusa da shi. Allah ya dawo da dokin inda yake. Budar bakinsa sai ya ce, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, lalle na yadda kai bawana ne, ni ne ubangijinka. Da Allah, wannan magana ba kafirci bane. To amma sai manzon Allah ya ce, akhta'a min shiddatil farhi. Ya kuskure magana ne saboda tsananin farin ciki. Maimakon ya faɗi kalma cewa ya Allah na yadda lalle ni bawanka ne, kai ne mahaliccina, sai ya juya magana. Sai Annabi ya ce wannan kalmar ta saka Allah ya saka shi a aljanna, saboda Allah ya amfani da me ke zuciyarsa. Shi ne shi lalle bawa ne, Allah shi ne menene ubangijinsa. To tunda wannan ne ke zuciyarsa, bakinsa ne ya kuskure, sai Allah ya ce tafi aljanna na yafe maka. To kaga su ma sahabbai ba wai da gangan ne suke rantsuwa da Lata da Uzza ba, ina fata an gane. Kuskure ne sai mutum ya zo rantsuwa da Allah sai ya kuskure saboda ya saba a da. To sai Annabi ya ce in haka ta faru, mutum ya ce la ilaha illallah. Idan ya faɗa haka ba wai ana nufin ya kafirce yanzu ya dawo ina ba, musulunci ba, a'a, ya samu kafara wannan abin da ya same shi. Jama'a, kun bayyanta maganar da kyau ko? Ina fata dai karatun yana fita daidai gurgudu ko? To Allah ya shirye da mu. To shine Annabi ya ce man qala la ilaha illallah, man qala fi halafihi, man halafa minkum fa qala fi halafihi billati wal uzza. Wanda ya rantsa daga cikin ku a cikin rantsuwarsa sai ya ce da Lata da Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Annabi ya ce la ilaha illallah. To shikenan, yanzu kai ma da dan bid'a ne, motsi ka dan sai ka ce na rantsa da kabarin shehu ko? Ko ka ce na rantsa da kabarin kakana? Ko da ba haka ake yi ba, haka ake yi da. To sai ka dawo ahlus sunna can ta gariya, sai aka ce maka yanzu ba a rantsuwa da wani sai da waye? Sai da Allah. Ba a rantsuwa da kabarin tsofi jama'a, sai da Allah. Ba a rantsuwa ko da manzon Allah, ka ce na rantsa da Annabi Muhammadu, ba a yi. Annabi ya ce duk mutum, manzon Allah ya ce duk mutumin da ya rantsa da wani Allah ya yi shirka. Man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, a watar wa ya ce faqad kafara, ya kafirta. To shikenan, sai ya zamanto wannan ta faru. To yanzu ya za a yi yadda za a yi, kawai shikenan sai ka ce la ilaha illallah, shikenan ya zama kafara wannan abin da kai. Da ka dawo ahlus sunna kana rantsuwa da Allah, sai wata rana ka kuskure ka ce na rantsa da kabarin Shehu Tijjani, sai a ce to shikenan yanzu zaman ka a bid'a ya sa bakinka ya saba. Ina fata an fahimta. Amma zuciyarka ba tana nufin Shehu Tijjani ba, tana nufin waye? Allah. Bakinka ne ya kuskure, sai a ce Allah ya yafe ma, amma ka ce la ilaha illallah, kafara ce, ba wai ka kafirta bane. Ina fata an fahimci magana. To shine ya faɗi wannan. Sai Annabi ya sake cewa wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka, wanda kuma ya ce wa dan uwansa zo mi tata, falyata saddaq, to yi sadaka. Ina ma'anar wannan? Shine irin izgilanci da shegantaka da wasu zaka ga suna yi, sai su ɗauko aikin sabo sai su dinga shegantaka da shi. Ya wani, ya zaka sha giya? Wai hi zolaya yake, wasa yake yi? Ina fata kun fahimci magana. Ya wani, ga burkutu ko zaka zo mu sha? Wai kunu ne yake cewa menene burkutu? Misali nake muku. To in kai irin wannan ka sassaba, da irin wannan ka tobara, da irin wannan zolayar da ba ta da mahalli a musulunci, to kafara wannan hide kai sadaka. domin kai izgilanci kai wasa da addinin Allah. Ina fata an fahimci magana. Da haka in kace wani ya zo mi tata mana wasa take ba wai tatar za ku yi ba, amma kai wasa da shari'ar Allah, kai ka raina sako kana ganin kamar ba komai bane har ma ya kai ai wasa da shi, to sai manzo Allah ya ce to kai sadaka ita ce kafara wannan abin da kai wa Allah, domin raini ne ke jawowa haka. Ina fata an gane. Sannan kuma ka tuba karka kare yi a gaba. Allah ya shiryar da mu, Allah kuma ya ainihin wato datar da mu. Wannan hadisi shi ma da muka karanta yanzu Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ainihin wato rawaito shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana cewa duk mutumin da yace wa wani zo mi tata ko yace wa wani kaza to yayi kaza. Ina fata an fahimta. Wa fi halafihi ay fi yaminihi, a cikin ainihin wato rantsuwansa, fal yaqul ay fal yatadarak nafsuhu wal yaqul kalimatat tauhid ba'da am ba'dara minha ma zahiruhu shirku, ya faɗi kalmar tauhidi bayan ya faɗi abin da da a zahirinsa shirka ne. Uqamiruka al-ibma aka al-qimar, wato ka zo mi wasan tata, wa huwa an yataghalaba ithnani fa aktharu fi qawlin aw fi'lin, ko shine maganar a zo ai tata wani ya galaba akan wani ta hanyar magana ko ta hanyar aikata wani abu. Ala an yakuna lil ghalibi ja'alun muayyan min malin wa nahwihi, ta yadda za a ba wanda ya ci wato wata dukiya ko wani abu makamancin haka, wa huwa haramun bil ijma, wannan tatar haramun ne. Fal yatasaddaq ay liyakfura dhanba ma takallama bihi min al ma'siyati fadlan an al fi'li. Ina fata an fahimta. Wato ya zama yayi kafara abin da ya faɗa din nan, cewa zo mi tata to shine aka ce yayi sadaka da wani abu a matsayin kafara wannan abin da ya aikata. To jama'a, don Allah idan ya zamanto furcin wasa da sako ma sai kai sadaka Allah ya yafe maka, don Allah ina ga aikata shi. Cewa wani kawai zo mi tata, Annabi yace sai kai sadaka duk da wasa kake yi. Ina fata an fahimci magana. Duk da wasa kake, Annabi yace sai kai sadaka a yafe ma, don Allah ina ga idan ka aikata da gaske. Ina fata kun fahimci magana. Furtawa kai sai kace wani zo mi tata kana mar wasa, a wannan gaban nake jan hankalinmu mu daina wasa da duk abin da aka ce da gurin Allah ne mu daina wasa da shi. To a wannan gabar kuma duk da lokaci ya kore, zan ja hankalin masu comedy da abubuwan ibada. Kaga wasu suna comedy da sallah, wasu kuma suna comedy da azumi. A azumin nan an samu suna ta comedy da azumi. Wani ya dora status ɗinsa wai yana zolaya, wai ga wani azumi ya kai mar karo har ana watsa masa ruwa yana salati 10 ga Annabi. Wannan ba daidai bane. Kuma matasan mu yanzu sun wayi gari, mutum idan zai dora status guda 5 ko guda 10 guda 8 din su gaba ɗaya wai yana so ya ba mutane dariya ne. A garin ba da dariya kai kuma ka je ka sauka daga shoulder, haka ne ko ba haka ba? Wani ya comedy da karatun Qur'ani, wani ya comedy da kaza, wani ya comedy da kaza. Haka mutanen mu matasan mu suke dauko abubuwa na addini, suna sakawa a status dan su bawa mutane dariya, su kuma suna kafircewa Allah. Allah yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah yace la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yanzu da Allah kuma da ayoyinsa da addinin kuke wa mutane izgilanci, inji Allah. Allah yace kar ku kawo mun uzuri, ba wani hanzari da za ku kawo, ai wallahi wasa muke, ai wallahi kaza. Allah yace babu, ba na buƙatar wannan magana, kun arnance bayan da kuna da imani. Inji Allah. Karanta suratul Tauba. So ba daidai bane mutane su dinga daukar abubuwan addini suna comedy da shi, suna sakawa a wayoyinsu wai dan su bawa mutane dariya. Da haka duk abin da zaka sa a status ɗinka ka tabbatar za a amfana da shi. A wannan zamanin namu wallahi ya kai a ce abubuwan da yake na tsoratarwa da firgitarwa ya kamata a dinga dorawa a status, domin a dinga ankarar da mutane ubangijinsu. Haka ne ko ba haka ba? A dinga tsoratar da mutane Allah. Amma mafi yawancin waɗanda suke maganganu da wasu abubuwa na status ɗinsu, galibin su ba wa'azi ba, ba karatu ba, ba wani abin da zai amfanar ba, sai dai su ba wani dariya ko su kyalkyale da dariya ko su sa wani abin da za a yi nishadi, ba ruwansu da al'amarin Allah. Ina jan hankalina da naku da mu ji tsoron Allah, wallahi wallahi mu gyara wannan abin. In ba za ka saka wannan ba to ka bar wayarka haka, yafi maka alheri. amma ka dora wancan ka sa mutane su dariya ka dora wancan ka sa mutane su dariya ba laifi bane ka sa abin dariya ko abin abin nan wanda ba shi da alaka da addini da dan dama dama shi kansa wannan akwai hadisin mutumin da ba shi da aiki sai bawa mutane dariya akwai hadisin annabi muhammadu da yace Allah sai ya danna shi a cikin wutar jahannama sannan ga fali yadhu haqu qalilan wa laifu katiran jaza'a bima kanu yaksubu ba daidai bane Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana ayyukan mu Allah ya sa aljanna zama makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu hadha huwa ma indana wa billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a kira sallah ku